بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين biyu ga watan Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 20 ga watan Mai 1996 Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace al-mas'alatu thamina mas'ala ta takwas wa yushhidu ala zalika rajulaini adlaini muslimaini sai mutumin da zai yi wasiya ya kafa sheda da mutane biyu adlai kuma musulmi sune zai kafa sheda akan ainihin wasiyar tashi shine kamar yadda muka faɗi cewa ya zo a cikin ainihin wannan bugu da injiyai ya ce musulmi ne amma musulmai ne domin musanna ne fa in lam yujada farajulain min ghairil muslimina idan ba a samu mutane guda biyu musulmi ba sai a samu mutane guda biyu mazaje waɗanda ba musulmi ba ala an yustawsaqa minhuma inda shakk bi shahadatihima akan in suka zo suka ba da sheda aka ga ana kokwanto ba a yadda da wannan sheda tasu ba sai a nemi ainihin tabbatar da gaskiyar shedar tasu hasbu ma jaa bayanuhu fi qaulillahi tabaaraka wa ta'ala gurgurdan yadda bayani yazo a cikin ainihin magana Allah madaukakin sarki da Allah yace ya ayyuhallazina amanu shahadata bainakum idha hadara ahadakumul maut ya ku mu'minai yadda sheda za ta kasance a tsakaninku idan mutuwa ta halarto wa daya daga cikin ku حين الوصية لوكاتين da yazo wasiya yadda zai bada sheda is mana yadda zai kafa sheda isnani zawa adilin minkum sai ya samu mutane biyu adilai daga cikin ku musulmi aw akharani min ghairikum ko kuma ya samu mutane guda biyu wadanda suke ba daga cikin ku musulmi ba in antum barabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut idan kun yi tafiya a bayan kasa kun shiga duniya neman ilimi ko neman kuɗi ko ziyara ko wani abu sai ainihin musiba ta mutuwa sai ta riske ku a inda kuka je to idan zaka kafa sheda dangane da wasiyarka ko dangane da wasu bayanai da zaka yi wa mutanen gida sai ka samu mutane biyu musulmi mazaje in musulmi biyu ba su samu ba sai a samu ainihin kafirai guda biyu tahbisunahuma min ba'di ssalati sai ku kutare su waɗannan da suka zo suka ba da sheda din a bayan an yi sallah ma'ana wannan mutlaki ne shine hadisin Bukhari da Darqutni da sauran malamai suka kayyade shi da cewa sallar la'asar fa yuqsimani billahi aka ce hikimar da ta sa aka kayyade da sallar la'asar shine lokacin sallar la'asar jama'a wannan ya dawo gona wannan ya dawo aiki wannan ya dawo kaza lokaci ne wanda yake akan samu mutane da dama sun taru sai a zo an idar da sallar la'asar a ce jama'a ku dan saurara za a rantsar da wasu da suka zo suka kawo mana sheda dangane da wani da suka ce yayi wasiya lokacin da zai mutu a gari kaza da suka yi tafiya amma ba mu gaskanta ko ba mu amince ko muna shakka game da wannan sheda ta su shi yasa jama'a ku saurara za a rantsar da su to su ga taron jama'a din nan a rantsar da su tsakanin ku da Allah naira 100,000 din nan ita kenan wani ya aiko da ita kenan ya bari sirantsi tsakaninsu da Allah akan cewa gaskiya suke faɗi shikenan mun fahimci wannan idan har ana tsammani dangin mamacin suna tsammanin kuɗin da wannan mamaci ya bari sun fi haka dan haka suka ce su ba su yadda ba waɗannan waɗanda aka aiko da ainihin amanar wasiya din sun rage to sai a samu mutane guda biyu daga cikin dangin mamacin su kuma su rantse da Allah akan cewa rantsuwar mu ita ce ta gaskiya tabbas waɗannan mutane sun rage kuɗin to dole sai ainihin alƙali ko limamu musulmi ya nemi waɗannan waɗanda aka yi wa ainihin shaidar wasiya din da lalle su cika wannan abin da su waɗancan dangi na mamaci suka ce ainihin an rage din haka Allah ya shar'anta idan ƙarya ne su kuma akan haka to su kuma za su shiga wani irin hali a tsakaninsu da Allah shine Allah yake fa yuqsimani billahi in irtabtum sai ku tsaye da su bayan sallar la'asar su rantse da Allah amma wannan rantsuwar ba duk wanda ya kawo sheda za a rantsar da shi ba sai wanda kuke shakka shine Allah yake in irtabtum idan kuna shakka akan shedar da ya kawo in sun zo rantsewa din sai su ce la nashtari bihi samanan qalila, mun rantse da Allah wannan ainihin wasiya da aka bamu ba mu siye ta da ƴan kuɗi ƴan kaɗan ba, ma'ana ba mu rage wani abu ba, ko kuma ba a bamu kuɗi mun rage ba, ko kuma ba mu rage wani abu cikin wannan wasiya ba. Walau kana za qurba, koda dangin ne, koda dangin ku ne na kusa, ma'ana ku yi mishi haka, kuma koda ainihin wato dangin mu ne na kusa, mu kuma muna faɗin gaskiya akan haka, ba mu rage komai akan haka ba, kuma ba mu ƙari ba, ba mu cuta ba. Wala naktumu shahadatallahi, kuma ba muna rantsuwa da Allah akan cewa ba ma ɓoye shaidar da muka ɗauka tsakaninmu da Allah da amanar da muka ɗauko cewa za mu isar da ita, mun rantse da Allah ba mu ɓoye komai a kan haka ba. Inna idhan laminal asimina, idan har muka yi zalunci ko muka yi ha'inci to kuma mun zama cikin masu laifi kenan, to irin rantsuwar da za su yi kenan. Mun gane wannan ko? To sai Allah ya ce fa in usira ala annahu mastahaqqa isman, in aka bincika aka gano cewa duk da rantsuwar da suka yi amma dai sun cancanci laifi, ya tabbata duk da rantsuwarsu ainihin akwai ha'inci a cikin abin da suka yi. Fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihimul awlayani, sai a samu wasu mutane guda biyu su tsaya madadinsu, waɗanda su ne ainihin aka danne wa haƙƙi ɗin, waɗanda sun fi cancanta da dukiyar wannan ainihin wato mamaci ɗin, ma'ana cikin waliyan mamaci ɗin, sai a samu mutum biyu sai su tsaya. Fa yuqsimani billahi, su kuma su ce mun rantse da Allah, la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima, shaidar da mu muke bayarwa akan cewa abin da wane ya aiko ya fi abin da suka kawo mana, shaidar mu ta fi tasu gaskiya kuma ainihin ta fi tasu cancanta. Ko mun fahimta abin da ya sa wannan aya tana daga cikin ayoyi na Alkur'ani mai wahalar fahimta, don sai da Imam Al-Qurtubi ya ce har wasu malamai sun ce wannan aya ita ce aya kadai da tewa wasu manyan malamai wahalar fahimta har cikin sahabbai. Imam Al-Qurtubi ya ce wallahi ba ta da wahalar fahimta, ya ce bai wace in Allah bai maka buɗi ba za ka fahimce ta ba, ya ce amma mun fahimce ta. Ya ce malamai sun yi wa aya fassara uku ne, ya kawo fassarorin gaba ɗaya, sai ya kawo sahihiyar fassara, ita ce wannan fassarar da ka ji muna taho maka da ita. Ka je ka karanta tafsirin Imam Al-Qurtubi a cikin mujalladi na uku juz'i na shida, sai ka ga ainihin cikakken bayani a ƙarƙashin wannan aya. Wa ma'atadaina, kuma su waɗannan dangin mamaci guda biyu da suke rantsuwa yanzu, bayan sun rantse da cewa shaidar da mu muke bayarwa ta fita wa shaidar da waɗannan suka bayar, sai kuma su ce wa ma'atadaina, wallahi ba mu yi zalunci ba, ba mu yi waɗannan mutane ƙage ba, ba mu yi musu ƙarya ba, gaskiya muke faɗi. Inna idhan laminal zalimina, in har muka yi musu zalunci ko ta'addanci ai kuma mun zama azzalimai. To a cikin wannan ainihin nuskha idhan din ta shafe, amma ai haka take a Qur'ani. Mun gane ko inna laminal zalimina, to kuskure ne, akwai idhan din, inna idhan laminal zalimina. To wannan shine yadda Allah madaukakin sarki ya ce ayi. Sai Allah ya ce zalika, yin haka adina an ya'tu bi shahadati ala wajhiha, shine zai sa duk mutanen da aka amince aka ba su shaida ta wasiya su zo da wasiyar yadda aka yi musu. Idan ka san in ka zo za a tuhumce ka akan cewa ka rage, ai wannan zai sa ka ji tsoron wannan tuhuma da rantsuwa da za a yi maka idan jama'a, ko ya sa ka ainihin ka idar da amana din. Aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim, ko kuma Allah ya ce yin haka shine zai sa su ji tsoron ainihin a tunkuɗe rantsuwar su bayan sun rantse din, sun rantse da Allah din kuma a ce ba a yadda da rantsuwar ku ba. To in suka san duk za a yi musu irin wannan tuhumar, za su ji tsoron kada ko mun je an tuhumce mu mun rantse din ma za a ki, don haka bari mu isar da sakon yadda yake kawai. Wattaqullaha wasma'u, Allah yake ku ji tsoron Allah kuma ku ji maganar da Allah yake gaya muku. Wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin, Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke fasikai ne, waɗanda suke zalunci. Wannan aya ta zo a cikin suratul Ma'ida aya ta 106 da aya ta 107 da aya ta 108. To shine Ash-Shaykhul Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya sauke lamba ta farko, sai ya ce ai ma'anar wannan aya shine fa in ittafaqa al-ittila'u ala anna ash-shahidaini al-muqsimaini istahaqqa isman, idan aka gano cewa waɗannan da aka ba su shaidar wasiya din nan aka rantsar da su sun cancanci sun tabbata cewa su din nan sun yi ainihin wato laifi bil kadhibi ta hanyar yin ƙarya a wajen isar da saƙon wasiyya din, wal kitman da kuma boye ainihin abin da aka aika su din, fi shahada ma'ana boye da abin da aka aika su wajen su zo su ba da shaida, aw bil khiyana ko kuma sun yi ha'inci, wa katman shay'in min at-tarika ko kuma ainihin sun yi wato sun boye wani abu daga cikin abubuwan da aka bari na gado din, fi halati itmanihima alaiha a halin an amince musu aka ba su kuɗi ko dukiya aka ce su kawo amma sai suka boye, fal wajibu to abin da yake wajibi, aw falladhi yu'malu li ihqaqil haqq ko kuma abin da za a yi dan a tabbatar da gaskiya, huwa an turadda al yaminu ila al waratha sai a ainihin mayar da wannan rantsuwa ga su magadan da aka zo aka ba da shaida suka ce ba su amince ba, bi an yakuma rajulani akharani maqamahuma min awliya al mayyit al warithina lahu sai a samu mutane mazaje guda biyu daban sai su tsaya a madadin waɗancan da suka zo da shaidar, su za a samu su daga cikin dangin mamacin ne waɗanda suke da haƙƙin gadan shi, allazina tuhiqqa alaihimul ismu waɗanda su aka yi wa laifi din, bil ijrami alaihim saboda an cuce su, wal khiyana lahum kuma an ainihin yi ha'ince su, sai su miƙe sai su ainihin rantse suke mun rantse da Allah wana namu da ya mutu waɗannan suka ce wai yayi wasiyar cewa waɗannan kuɗi kaza kaza kaza, ba haka abin yake ba, ga yadda abin yake, ga yadda abin yake, to in suka yi haka dole waɗannan mutanen sai an tuhunce su da sun kawo wannan abin da aka yi da'awa a kansu, in ban da shari'ar musulunci ina za a yi haka jama'a, ko mun fahimta, to in ka san za a yi maka irin haka kaga zaka isar da sako a tsakaninka da Allah kenan. Ash-Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace kaza fi tafsir al-Manar, haka yazo a cikin tafsir al-Manar na Ash-Sheikh Muhammad Abduhu, wani babban malami ne wanda yake ainihin shugaban jami'an Azhar ta kasar Masar, to sai zauna yana yin tafsirin al-Qur'ani a zamanin yanzu, dai babu wani tafsiri na al-Qur'ani as-Salafi, babu shi kwata-kwata a zamanin da muke yanzu wanda yake tafsiri ne na al-Qur'ani wanda yake duk abin da kake nema na al-Qur'ani bi iznillahi illa ma sha Allah an kawo maka shi, abin da ya shafi aqida mu'amalat duk abin da ka sani akwai mas'alar da zai ci kamar shafi 30 yana tattaunawa akai, kaje ka dauki mujalladi na 11 da yazo yana magana akan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna, da yazo yana fassara wannan aya cikin suratu Yunus, yayi sharhi ya kawo bayani akan yaya waliyai suke, yaya waliyan gaskiya, yaya waliyan ƙarya, duk baki ɗaya ya bayyana maka komai da komai, yana yana kawo maka littafi kaza shafi na kaza, to yal asaf wallahu ala kulli shay'in qadir, sai Allah ya dauki ran wannan malami bai karasa tafsirin ba, dama yana zama ne a masallacin Azhar da Al-Asr yana yi musu wannan tafsiri, dalibai za su taru ana dauka a kaset, mun gane ko Ash-Sheikhul Imam Ash-Sheikh Muhammad Abduhu sai zauna yana ainihin yin yana rubuta wannan tafsiri, sai aka samu yana fade sai aka samu wani daya cikin daliban shi kuma sai je yana rubuta ainihin tafsirin, tafsirin ya fita a cikin mujalladi 12 a yanzu, mun fahimci wannan kama ainihin littafin Adwa'ul Bayani fi Idahil Qur'an bil Qur'an na Ash-Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti, shi ma Shankiti bai karasa shi ba ya rasu, sai aka samu babban dalibin shi Atiyatu Muhammad Salim sai ya karasa shi, to kaje ka samu wannan tafsiri yanzu ana sai da shi kamar naira 8000 da wani abu ne, kaga irin karatun da ke cikin shi, waraje tamam al-bahth fihi, yace ka koma ka duba cikakken bayani ko kuma cikon ainihin bayani da bincike akan wannan mas'ala a cikin mujalladi na 7 shafi na 222, kuma ka duba tafsirin Qurtubi ma za ka ga cikakken bayani a can inda na fadi din insha Allah, to mun ji ko wasiya din an ji yadda ake yin ta ko, sannan kuma an ji yadda ake kafa shaida akan ta ko, musamman in ya kasance a halin tafiya, to haka koda ba a halin tafiya ba koda a halin zaman gida sai ya zama ainihin baka samu damar rubuta wasiyar taka ba, gashi ka zo kuma za ka mutu kuma akwai wani abu da kake son kai wasiya sai ka samu mutane biyu anan take cikin masu jiya ka sai ka shaida musu, mun gane wannan ko, al mas'alatu tasi'a mas'ala ta tara, wa amma al wasiyatu lil walidaini wal aqrabina alladhina yarithuna min al musi fala tajuzu li annaha mansukhatun bi ayati al mirath وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والبيهقي في المجلد السادس الصفحة الرابعة والستون بعد المئتين. وأشار لتقويته وقد أصاب، فإن إسناده حسن وله شواهد كثيرة عند البيهقي. وانظر مجمع الزوائد المجلد الرابع صفحة 12 بعد المئتين. يأتي مسألة ترى، وأما الوصية للوالدين أما دنغني دا وصية دا أينه إياه وادا أبافا أي أجي من يوم أغانا دنغني دا وصية دا إياه وادا أباكو wada uba a farkon musulunci ba a ba su gado, to sai Allah ya ce in ka zo mutuwa sai kai musu wasiya a ba su kaza. Amma da Allah ya saukar da suratul nisa sai Allah ya raba gado har da iyaye a ciki. To tunda iyaye za su ci gado, to in ka tashi mutuwa ba sai kai wasiya cewa an ka mutu a ba babanka kaza a ba babanka kaza ba, dama Allah ya riga ya raba ya bashi. To shine yace dangane da yin wasiya ga ainihin wato iyaye wal aqrabina da dangi alladhina yarithuna min al-musi wadanda zasu ci gadan wanda yake yin wasiya din nan cikin danginka. In ka san wannan mutuwar da zaka yi wanka zai gaje ka ko kaninka zai gaje ka, ma'ana in ya kasance babu ƴaƴanka ko kuma babu iyayenka, kaga kaninka da yayyanka suna da gado akan ka kenan ko. To a irin wadannan fa fala tajuzu bi halatta ainihin ayi wasiya ba a ce a basu wani abu. Don me? Saboda Allah ya riga yanka ya basu. Li'annaha, domin ita wasiya ga iyaye da dangi waɗanda suke da gado ga ainihin mamaci mansukhatun bi ayatil miras, ayar da tazo ta raba gado ta shafe su, ta shafe wasiya akan wannan. Mun gane wannan ko? Wa bayyana zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama atamma albayani fi khutbatihi fi hajjatil wada'. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi cikakken bayani da yazo khutbar shi ta ban kwana a cikin ainihin hajjatul wada'. فقال من ذا الله يتي إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه حقيقة الله يا بوي وقونا من حقي حق إن شدك تكين قادو فلا وصية لوارث لأن هكا دوان دزي تقادو باء يوم وصية أتي أنباش وانا أبو كذا من فهمت وانا دكو ناكا انكذو متوا دوان نكفينا دقادو تكين دوي كيركا فاسيكا تي أباش كذا بداما الله ينكا يا أباش. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. أبو داود والترمذي سكر ويتولنا حديثي كما إمام الترمذي يا إنغان تاشي لسان دقيقة جمعك يتوى إمام البخاري إمام الترمذي إن أكشن قسيا غواران چيني أتك الله ربشي كما تأتي الإمام الترمذي أما دي كحوصة مكي نجيسا سيمك إمام الترمذي أما الله ربشي با دي باني كتي إمام الترمذي دولة سيكاسا ألف دلام إن mun fahimci wannan ko? Al-Imam at-Tirmidhi, amma in kace Imam at-Tirmidhi ma'ana Imam at-Tirmidhi kenan kake fadi, Imam at-Tirmidhi. Amma in kana nufin Al-Imam at-Tirmidhi ma'ana shi kanshi Tirmidhi din ka ainihin wasafa shi da kasancewar shi imami kenan. Mun gane wannan ko? Wannan haqqan lil arabiyya ne yasa muka fadi haka. To wa hasanahu Tirmidhi ainihin wato ya inganta wannan hadisi. Idan ka ji an ce wana da wana da wana suka ruwaito shi, sai ka ji an ce wasahahu, to na ƙarshe din nan li'anna dhamira ya'udu ila aqrabi lismi. Mun gane ko? Wa hasanahu sai ka ce wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa man at-Tirmidhi li'annahu aqrab ila at-tahsin. Wal bayhaqi yubayhaqi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na shida na cikin Sunan al-Kubra a cikin shafi na 264 wa ashara li taqwiyatihi, kuma sai Imam al-Bayhaqi yayi nuni ga cewa wannan hadisi yana da ƙarfi. Wa qad asaba ash-Sheikh al-Imam Muhammad Nasiruddin al-Albani yace haqiqa Imam al-Bayhaqi ya dace da yace wannan ainihin hadisi yana da ƙarfi. Fa inna isnadahu hasanun, domin isnadin wannan hadisi kuwa mai kyau ne. Walahu shawahidu kathiratun inda al-Bayhaqi, yace wannan hadisi akwai ainihin hadisai waɗanda za su yi shaida shi su ƙara mai ƙarfi wanda al-Imam al-Bayhaqi din ya ruwaito su. Wanzur majma'u az-zawa'id, ka duba littafin majma'u az-zawa'id a cikin mujalladi na 4 shafi na 212. Majma'u az-zawa'id na al-Imam al-Haytami kenan ko? Al-Imam al-Haytami, sai ka kiyaye akwai Haytami akwai Haythami. Haisami, Haisami da Cha, Haisami shine malamin hadisi, Haitami ta shine malamin fiqhu. Saboda haka wannan majma'u zawaid na Haisami din ne, ba Haitami ba kamar yadda na faɗi. Haisa, Haisami wannan malamin hadisi ne. Sai littattafai waɗanda aka rubuta zawaid, zawaid na Ibn Majah, zawaid na kaza, sai ya tattara su wuri ɗaya, shi kuma sai ya fitar da mujalladi 8. To duk sanin kaji an ce Haisami ya fitar da hadisi kaza a cikin al-majma, ba majma'ul bahrain wannan da kuke karantawa ba. Majma'u zawaid littafi ne manya-manya mujalladi 8 haka. Mun gane ko? Yace to sai ka duba zaka ga cikakken bayani a wannan wurin. To a can akwai ta'aliki da shi Sheikh Nasiruddin Al-Albani yayi dangane da wancan hadisi da manzon Allah ya ce hakika Allah ya baiwa kowanne mai haƙi haƙin shi, dan haka duk wanda zai gado ba za a yi wasiya a ce a bashi kaza ba ko? To sai Al-Albani ya ce fannasikhu, abinda ya shafe wancan hukunci na wasiya ga iyaye da ƴan uwa din nan, innama huwa al-Qur'anu, al-Qur'ani ne ya shafe ko? Suratul Ma'ida da ta zo ta raba gado ita ce te magana dangane da ainihin wato shafe ayar da kuma take nuna cewa za ainihin yi wasiya ga iyaye da dangi, wanda muka karanta a jiya aya ta 180 cikin suratul Baqara. Aya ta 180 cikin suratul Baqara ta ce me? Ta ce za a ainihin wato ba da wasiya ga iyaye da kuma dangi ko? Ha Allah ya ce wannan haƙƙi ne, wajibi ne ga duk mai tsoron Allah. To dama suratul Baqara a farko-farkon zuwan Annabi Madina ta sauka, suratul Ma'ida kuma ta sauka a ƙarshen mutuwar, ƙarshen rayuwar Annabi kusa da mutuwar shi. Saboda haka wannan aya wadda ta zo afwan suratul Nisa'i, suratul Nisa'i da ta magana raban gado sai ta shafe waccan aya ta cikin suratul Baqara wadda ke magana akan ayi wasiya ga iyaye. To sai Albani yake cewa Qur'ani din shine ya shafe wancan hukuncin da ya zo a Al-Qur'ani. Wa sunna innama hiya mubayyinatun li zalika kama zakarna, yace kamar yadda muka faɗi muka ce ainihin manzo Allah ya cikakken bayani ko? To ita sunna ta ƙara bayani ne kawai, amma ba ita ta shafe ba. Kama huwa wadihun min khutbatihi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda abin yake ƙarara a cikin khutba Annabi sallallahu alaihi wasallama. Khilafan lima yadhunnuhu kathiruna, saqanin yadda wasu da yawa suke zato, annal haditha huwa an-nasikh, cewa wai wannan hadisi fala wasiyata liwarithin shine ya shafi waccan aya. Thumma staghalla dhalika ba'd al-mu'asirina, yace to shikenan sai aka samu kuwan wani daga cikin malamai ɗan zamani din na masu danyen kai. Duk sanda kaje yana magana irin waɗannan masu danyen kai yake nufi, sai aka samu wani kuma sai ya amfani da wannan damar irin waɗannan malamai, fa za'amu anna al-haditha hadithu ahad, sai suka ce ai wannan hadisi hadithu ahad ne. Dama ai mun sha yin bayani, hadisi ya zo mana ta ɗayan hanyoyi biyu daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, imma ya zama mutawatiri ko kuma ya zama ahad. Mutawatiri shine hadisin da aka same shi ta hanyoyi da yawa, waɗanda hanyoyin nan sun fi ƙarfin ka kalle su ka ce waɗannan hanyoyi za a iya haɗuwa a kansu a yi ƙarya. A taƙaice ma'anar mutawatiri kenan, ka je ka duba ainihin littattafan hadisi, Nuqbatul Fikri da sauran makamantan littattafai haka. To hadisi ahad shi kuma ya kasu kashi uku. To me ye hadisi ahad? Hadisi ahad shine hadisin da hanyoyin shi ba su kai yawan hanyoyin da za a ce ya zama mutawatiri ba, shi kuma ya kasu kashi uku. Akwai al-mashhur ko al-mustafid, shine wanda ya zo ta hanyoyi uku zuwa sama da uku, amma yawan bai kai a ce sun kai mutawatiri ba. Akwai al-aziz, shine wanda ya zo ta hanyoyi biyu. Akwai al-gharib, shine wanda ya zo ta hanya ɗaya. To a cikin hadisi ahad akan samu hadisi sahihi, wani lokacin akan samu da'ifi ko fannoni na da'ifi, maudu'i, muttaribi, munkari, shadzi da makamantan haka. Mun fahimci wannan da kyau ko? To wai sai waɗannan malamai waɗanda ke cewa ai wannan hadisi da yake fala wasiyata liwarisin hadisi ne ahad, la yanhadu li nasghil qur'an, wai a wurin su wai hadisi ahad bai isa ya shafa alqur'ani ba. To a takaice kafin mu ji abin da babban malami Albani zai faɗi, sai mu ce hadisi ahad idan ya inganta, sai al-Imam Abu Muhammad Ibn Hazm al-Zahiri ya ce idan aka samu hadisi mutum ɗaya ya ruwaito shi, ɗaya ya ruwaito shi, ɗaya ya ruwaito shi har ya danganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce tun daga gabashin duniya har yammacin duniya wajibi ne a karɓi wannan hadisi a aiki da shi. Ma'ana ya tabbata dai Annabi ya faɗi ko? matukar ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi, to hukuncin da yazo da shi zai iya shafe kuma wani hukunci na alqur'ani, domin mu a cikin aqidar mu kamar yadda alqur'ani yake gaskiya ne, haka hadisi ma in ya inganta yake gaskiya ne, babu sabani a tsakanin su, dan haka ashe tunda dukkanin su shari'a ne, kowanne zai iya shafa kowanne. To sai babban malami Sheikh Nasiruddin Al-Albani sai yace, wa ma'a anna hadha az-za'm batilun fi nafsihi, tare da cewa wannan maganar ita kanta maganar banza ce ga ita kanta din, fadar cewa wai hadisi ahad, wannan hadisin ahad ne, mun fahimci wannan, kuma cewa hadisi ahad ba zai shafi alqur'ani ba, yace wannan magana tare da cewa maganar banza ce, li anna sahiha anna hadith al-ahad yansikhu alqur'an, yace don ingantacciyar magana a wurin ahli sunna shine hadisi ahad zai iya shafi alqur'ani, faqad arafta aljawaba, yace kuma ai ka san amsar da aka gaya maka akan haka, ko cewa wannan hadisin ba ahad bane, kuma ka san amsar da aka gaya maka cewa ba wai hadisin ne ya shafa aya ba, me ya shafe aya, aya rabban gado ita ta shafa wancan aya ta cikin suratul baqara, ko mun fahimci wannan, ka ji amsar da za a bayar akan wannan matsala kenan, wa huwa annan nasikha inma huwa alquran, amsa ita ce cewa ai abin da ya shafa wannan hukuncin shine alqurani, walau sallamna, yace da ace ma zamu yadda, ma'ana tasliman jadliyan kenan, da ace zamu yadda akan cewa eh al'amarin ma haka ne, annan nasikha inma huwa alhadith, abin da ya shafa wancan hukuncin shine hadisi din, wa huwa salihun linnaskh ittifaqan, yace malaman musulunci gaba ɗaya malaman hadisi sun hadu akan cewa hadisin ya isa ya shafa wannan aya, لأن العلماء جميعا تلقوه بالقبول على أنه حديث متواتر, don duk malaman hadisi sun karbo wannan hadisi akan cewa hadisi ne mutawatir ba ahad ba, ko mun fahimta, kuma masu cewa hadisan sauka annabi Isa fitowa ya juju majuju da makamantansu wai hadisi ahad ne, ba su yi karatu ba ne, da sun yi karatu da sun ga hadisin yana da hanyoyi fiye da 100, mun gane wannan ko, kama ya'lamu zalika man waqafa ala turqihi al-kathira al-mabthutha fi dawawin as-sunnah wa masanidha, yace kamar yadda duk wanda ya binciki littafan ainihin wato sunna zai hadu da waɗannan ainihin hanyoyin hadisai, waɗanda hanyoyin suna nan a warwatsa daban-daban a cikin ainihin littafan sunna da kuma masanid, ma'ana cikin sahih al-bukhari ne, cikin muslim ne, cikin ainihin littafai irin waɗannan, ko da yake imam al-bukhari ainihin bai ruwaito wannan hadisi ba, amma an sa malamai gashi nan sun ruwaito a cikin sunan din su da kuma ainihin masanid din su, wala'allana nuwaffaq li ikhrajiha, albani yace me yiwa Allah ya datar da mu mu tattara waɗannan hadisai mu fitar da su, wa tahqiqil kalami alaiha fi juz'in mufrad, mu kuma tabbatar da sahihiyar magana akan ainihin wannan hadisi dake magana akan fala wasiyata liwarithin ai aisha a dan wani karamin littafi, wannan magana da Nasiruddin Al-Albani ya fadi a da kenan, to shine yanzu a cikin wannan sabuwar tabi'a sai yace thumma jama'tu turqahu, sa'annan sai kuma na tattaro hanyoyin hadisin, wa kharrajtuha, ne takhrijin su fi irwa'il ghalil, a cikin littafin irwa'il ghalil ne muku bayanin shi ajiya raqam 16 a cikin ainihin wato lamba ta 16, amma ya ce lamba 16 ne inji ne kuskuren bugu, mun duba a irwa'ul ghalil din a cikin lamba na 1655, duk takhrijin da Albani ya sai mun koma mun duba, mu ba mu kalladai bane akan shi, duk abin da ya faɗi cikin wannan littafi ko wani littafi nashi yace littafi kaza, sai mu koma muna da littafin sai mu je mu duba, mu ga haka ne shikenan, ba haka bane sai mu ce to me yiwa injini ya kuskure wajen sa lamba din ga daidai din, shi yasa wannan ainihin hadisin Albani ya takhrijin shi ne ba a cikin lamba ta 16 ba, lamba ta 1655, mun fahimci wannan ko, a cikin mujalladi na 6 na irwa'il ghalil shafi na 87, fajawaza turquhu al-ashara, yace ainihin hanyoyin wannan hadisi har ma sun zarce guda 10, an samaniyatin min as-sahaba, yace daga sahabbai guda 8, ba'dhuha sahihun wasu hanyoyin sahihai ne, wa ba'dhuha hasanun wasu hanyoyin kyawawa ne, wa ba'dhuha munjabirud da'f, wasu kuma ma kusan a ce da'ifai ne, ala ayyi halin dai hadisin ya zama me, ya zama sahihi kuma mutawatiri, mun fahimci wannan da kyau ko, to a takaice me ma'anar wannan mas'ala, mas'alar tana magana akan cewa duk wanda yake da gado ba a yi mai wasiya akan a bashi kaza, da kan ka tashi mutuwa ba daidai bane ka ce a ba babanka kaza ko a ba babanka kaza ko matarka ko ɗanka, dama wajibi ne wannan, ko cewa kai kada a basu sai an basu, balle ma nan ka ce a basu dama wannan dole za a basu, mun fahimta ko, suwa za ka yi wasiya, dangin babanka, waɗanda ba su da gado akan ka, ɗannanka, yayyanka, waɗanda saboda akwai ƴaƴanka da iyayenka ba za su ci gadon ka ba, to irin waɗannan sai ka ce in ka mutu a ɗibi kamar 10,000 cikin dukiyarka a ba su, ko a ɗibi buhu kaza a ba su, ko a ɗibi suturu kaza a ba su, saboda zumunci ya ƙara ƙarfi. Kuma bayan haka wajibi ne Allah ya farlanta yin wannan, ba wai mustahabi ba, mun karanta a jiya ko. المساله العاشره مساله تغوما ويحرم الاضرار في الوصيه كان يوصي بحرمان بعض الورثه من حقهم من الارث او يفضل بعضهم على بعض فيه لقوله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا وفي الاخره منها من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله ومن شاق شقه الله. الشيخ ناصر الدين الألباني يجي مسألة تقوم ويحرم الإضرار في الوصية كما أنهرم تشوت واغم دا وصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقه من الإرث كما ماما تشي يزومتوا sai yayi wasiya da cewa a hana wasu daga cikin magadan shi daga cikin haƙƙin su, kace kada a ba danka gado, ko kada a ba matarka kaza, ko kada a ba jikan aye, kada a ba babanka kaza, ko kada a ba, ma'ana ka faɗi wani cikin magada kace kada a ba shi ainihin gado din. Aw yufaddilu ba'dahum ala ba'din fihi, ko kuma mamaci da mutun yazo mutuwa yazo yin wasiya, sai wasiya akan afifita wasu magada din akan wasu, yace ai wannan a bashi naira misali 5,000, wannan kuma an tashi a bashi 1,000, bai mishi biyayya a wannan duk baki daya, rashin yi maka biyayya da bai wannan tsakanin shi da Allah, Allah zai hukunta shi, amma haƙƙin da Allah ya yanka mishi dole ne ka bari a bashi. Kuma koda mutun yayi wasiya akan cewa ka a ba dan shi kaza gado, ko ka a ba matan shi kaza gado, ya gama wasiyar shi baki ɗaya yana mutuwa sai a ɗauka a bashi, don shari'a Allah ake bi ba shari'ar shi ba. Mun fahimci wannan ko? Allah ya shiryar da mu. To shine sai yake cewa abinda yasa ya faɗi haka li qawlihi tabaraka wa ta'ala, kullum muna son jama'a su lura da kyau tunda muka fara karatun wannan littafi yau gashi kamar so biyar kenan. Duk sanda Nasiruddin Al-Albani ya sauke matsala in ya faɗa sai ka ji ya ce saboda Allah ya ce, saboda annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallama. To sai ka duba sai ka gani haka ne littafan na Albani din suke gaba ɗayansu, duk gaba ɗayan littafan Albani haka suke, sai ya ce kai kaza, sai ya ce maka saboda Allah ya ce kaza, saboda annabi ya ce kaza. To shin in aka hana ka ka karanta waɗannan littafai, ba ana son ai maka asara ka zama cikin ahlus sunna bane masu jin magana Allah da manzon Allah? A barka ka karanta mana, ko kuma a zo a karanta mana kamar yadda aka ɗibo littattafan jawahirul ma'ani da littattafan ƴan shi'a da ake ta tona asiri. In ba ga tsoro ba, in kuna da gaskiya ku ɗibo littattafan Albani duk ku tona asirinsu, mana in kuna da gaskiya ku ba munafukai ba ne. Kamar yadda aka yi wa na ƴan ɗariƙa a ce jawahirul ma'ani ifadatul ahmadiyya wane ne, duk aka bincike su, aka zo aka ɗauko al-kafi ka wane ne na kulaini, aka zo tahrirul wasila kashful asar al-hukumar islamiyya, duk baki ɗaya na shi'a ake ta ɗibowa ana tona asiri, ku zo ku yi wa littafan Albani haka mana in ku ba munafukai ba ne. Ka zo ka karanta sai ka ce gashi ya ce ai kaza, saboda Allah ya ce kaza, ya ce ai kaza, saboda annabi ya ce kaza. Tsakaninka da Allah mai saurare ka saurari abin da ake karanta a nan Babil. Yace wa yahrumul idraru fil wasiyya, haramun ne mutun ya cutar wajen yin wasiyar shi, ka an yusi bi urmani ba'dil warasati min haqqihim min al irsi, kamar yayi wasiya da cewa a hana wasu daga cikin magadan shi daga cikin haƙƙin su na gado, aw yufaddila ba'dahum ala ba'din fihi, ko kuma ya fifita wasu akan wasu dangane da haƙƙin nasu na gado. Dalilin da yasa ni Albani na faɗi haka liƙaulihi tabaraka wa ta'ala, saboda magana Allah mai albarka da ɗaukaka da yace lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani walaqrabuna, mazaje suna da ainihin haƙƙi, suna da rabo daga cikin abin da iyaye suka ainihin bari gado, haka ainihin dangi su ma suna da ainihin gado. Haka da cikwasan aya shi ne haka mataye ma, abin da yasa nan ya takaita aya ne saboda yana son ya kawo ainihin mahallu shahid, yana son ya kawo inda zai kafa hujja a ciki. Mimma qalla minhu aw kathura, komi kankantar wannan dukiya da mamaci ya bari wajibi ne a raba, maza su samu mata su samu, nasiban mafruda rabo din wajibi ne, farilla ne Allah ya farlanta, shi yasa rabon gado wajibi ne. idan mamaci ya rasu aka ki araba gadon shi an sabawa Allah, dukkan ku da kuka iya da araba gado din nan kun zama fasikai a wurin Allah Rabbul Alamin. Saboda haka a ce wai in an raba kai zai rabu ko za a yi kaza, a Allah ya ce mimma kalla, idan hulan nan mamaci ya mutu ya bari sai a yi mata kuɗi, ya mutu ya bar ƴaƴa 33 ga wannan hula ya barta, nawa ce? Naira 70. Sai a ce a samu wani ya saye ta misali cikin magada ko a je a siyar da ita, naira 70 din nan a zo a raba muku ku 33 din nan. Sai dai wanda ya ce ya yafe wannan haƙƙin shi ne. Amma Allah ya ce mimma kalla, komi kankanta shi au kasura, komi yawan shi nasiban mafruda, Allah ya ce wannan rabo farilla ne. Shi yasa ana zaune a gida, gidan shi kenan ake zaune, mas'ala ta kama mamaci ya rasu, wannan gida wajibi ne a raba shi. Ai gidan ya yi kaɗan araba, yaya za a yi kaɗan araba? Bai yi kaɗan ba, sai a yi wa gidan kuɗi. In aka yi wa gidan kuɗi shikenan, sai a samu ɗaki kaza yana mazaunin naira 1000, ɗaki kaza yana mazaunin naira 1000, kai wani in za ka zauni ɗaki kaza ka ci ko kaza, ko kuma kai a baka kaza a madadin kaza. Za a iya rabawa duk baki ɗaya abin da kake nema, ko ƙawa'idi mamaci ya mutu ya bari za a iya raba shi, ko ku 100 ne za a iya raba shi, ba wai a yaga shi fakara-fakara ba ko wasali-wasali. Sai a kiyasin kudin shi a yi mishi kima, tunda Allah yake mimma kalla, komi kankanta shi au kasura, sannan yake nasiban mafruda, rabo din wajibi ne, farilla ne, zai rabu kenan. Mun fahimci wannan? Wa fil akhirati minha, a ƙarshen wannan aya kuma sai Allah yake min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar, bayan ainihin wasiya ko kuma ainihin bashi sannan ake raban gado din. To sai ya ce ghaira mudar, wannan ghaira mudar din yana komawa ne zuwa ga wasiya din, ba zuwa ga bashi din ba. Kuma mun gane wannan ma'ana, yaushe ake raban gado? Sai bayan an yi wasiya. To sai ya ce wasiya wata iri? Sai ya ce ghaira mudar. Kaga mahallin shahid na Albani kenan, da ya ce haramun ne a yi ainihin cutarwa wajen wasiya. Wasiyar duk da take cutarwa, to ba za a yi ta ba. Ko kuma wasiyar da ta ƙetare ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayar, kamar yadda muka karanta jiya, bai halatta kai wasiya ka ce a bada rabin dukiyarka ba, sai dai 1/3 ko kuma ainihin sama da haka. To amma 1/3 ko kuma ƙasa da haka, ma'ana kamar ya zama 4/3 ko 5/3 ko makamantan haka. To ghaira mudar din da yake banda fa bashi, da a ce za ka mutu ana bin ka naira miliyan 1 kuma kabar naira miliyan 1, sai a ɗauki naira miliyan 1 ɗin nan a bayar. Ko mun fahimta? Ina jaddada mana ma'anar ayan ne da yake min ba'di wasiyatin, ana yin raban gado ne bayan wasiya, yusa biha, wadda aka yi, aw daynin, ko kuma bashi, ghaira mudar, wasiyar ba mai cutarwa ba, ba wai bashin ba, babu wani bashi da ke cutarwa ba. Kada a ce to ai ya mutu ya bar naira 10,000 kuma ana bin shi naira 10,000, yanzu aka kwashe aka biya, to mai magada za su gada? Mai za su gada? Su gaji addu'a mana, su yi mishi addu'a. Sai Allah ya ce wasiyatan min Allah, wannan wasiya ce ku karɓe ta daga Allah, wallahu alimun, Allah masani ne, Allah mai ilimi ne. In ba Allah yana da ilimi wanda yake sai shi ba, ya za a yi irin raban gado irin wannan ya yi? Amma duk ya raba abin shi, halimun kuma Allah mai haƙuri ne da dangana, yana ji yana gani, sai ku yi ta saba mai sai ya kyale ku, inna rabbaka labil mirsad, sai ran da aka haɗu tukuna. Mun fahimci wannan da kyau? To a cikin wannan aya Albani ya kafa hujja akan cewa haramun ne a yi wasiya wadda ke cutarwa, sai kuma ya ce wali qaulihi sallallahu alaihi wasallama, kuma haka saboda magana annabi sallallahu alaihi wasallama, da annabi ya ce la darara, babu cuta, wala dirara, kuma babu cutarwa. Ma'ana la darara, babu cuta, kai kada ka cuci mutum, wala dirara, idan ya cuce ka kakkace kai kuma zaka rama, shi ne ma'ana hadisin. Cuta, darar, ka je ka cutar da shi, an hana ka. To kada kuma ka yi cucanni in cuce ka, kar ku yi haka, shi ne dirar. Ko an fahimci ma'ana hadisin? La darara, kar ka je ka cuce shi, wala dirara, in ya cuce ka kuma kai kakkace kai kuma zaka rama cutar. Ko mun fahimta? Manzon Allah ya ce kar ai haka. Man barra, duk wanda ya cuta, barrahu Allah, Allah zai sauka mishi da cuta, Allah zai mishi azaba. Wa man shaqqa, wanda duk ya saba wa Allah da manzon Allah, shaqqahu Allah, Allah zai wahalar da shi.
أخرجه الدارقطني دارقطني في تدوان حديثي أتكلم لمبا حديثي نتلي بيرد أشرين دبيو والحاكم ده حاكم أتكلم مجلدي نبيو شافي نهم سند بقويز وشافي نهم سند تقوز عن أبي سعيد الخضري لقى أبي سعيد الخضري ووافق الذهبي والحاكم إمام الذهبي ياي موافق ده حاكم على قوله صحيح على شرط مسلم حاكم يجي وانا حديثي يا إنغانت أبي سعيد مسلم سي إمام الذهبي يجي ياي ددوان مغانا تبايحكي sai Nasiruddin al-Albani yace wal haqu a kashin gaskiya annahu hadithun hasanun wannan hadisi ne hasan bai kai sahih ba kama qala an-Nawawi kama yadda an-Nawawi ya fadi fil 40 a cikin 40 hadith wa Ibn Taymiyah haka kuma kama yadda Ibn Taymiyah ya fadi a cikin al-Fatawa fil Fatawa a cikin fatawa din shi ko suna cewa fatawi kuskure ne fatawa ne fatawa ba fatawi ba mujalladi na 3 shafi na 200 da 62 Ibn Taymiyah fatawa kawai jama'a yana da littafi fatawa mujalladi 37 ala gafata malam me hukuncin kaza 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 irin wannan amsa da tambaya sai da mujalladi 38 yanzu ana sai da shi fiye da 30,000 wannan littafi yaya malam tafi an yi karatu ko kuma sai ka je ka samu kudi ka sai littafi in ba haka ba wa kam min adibin qaulan sahiha wa afatuhu min al-jahl as-saqim yace su da yawa sai ga mutun yana ta musun abu kuma daidai ne abu amma abin da ya ja mishi haka wani irin dan banzan jahilci yake fama da shi Allah ya kiyaye mu da dan banzan jahilci a cikin mujalladi na 3 na fatawa al-kubra Ibn Taymiyah ya fitar da wannan shafi na 262 li turqihi kafira الشيخ ناصر الدين الألباني يقول أبن ديسا حديث يزم حسن سبو ده هنيو ينشي سنة ديوة وشواهده لطرقه سبو دينا ده هنيو يماسي يوة وشواهده الكثيرة لكما حديثي وقلن دذاسي شيدة شسكارا مجتر في ماسي يوة وقد ذكرها الحافظ ابن رجب في شرح 40 الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي ياي شرح 40 حديث شيما أما شيدة ذو شرح إن sai da ya ƙara hadisai ina jin kamar guda 6 ko suka dai cike zama 50 ya ƙara hadisai 10 akan Nawawi sannan yayi sharhi din sai ya sa mishi jami'u bayanil ilmi jami'u bayanil ilmi wa fadlihi na ibnu abdul barr kenan jami'ul ulumi wal hikam sunan littafin kenan sharhin 40 hadis ne da wahala ka samu sharhin 40 hadis kamar wannan ko na Nawawi wanda ya littafin bai kai wannan ba tunda Nawawi ya takaita na sharhin amma Ibn Rajab al-Hanbali ya wasa ana sharhin dan babban malamin hadisi ne Allah ya gafarta mishi a cikin shafi na 219 zuwa shafi na 220 thumma kharrajtuhu mufassalan Albani yace sannan na ware wannan hadisi na fitar da shi fi Irwa'il Ghalil a cikin littafin Irwa'il Ghalil a cikin lamba ta 888 to shi ma nan in da muka duba Irwa'ul Ghalil din sai muga lamba ta 886 ko dai ya zama a wani bugu ne wanda yake da an riga an canza wannan bugun ya rage wasu hadisai din ko kuma ya zama injini ya kuskure wajen fitar da lamba din mun gane wannan da kyau ko to wannan dama me muka ce maka kai mai saurare muka ce ka saurari maganar da Albani ya ka saurari hujjojin shi tunda muka fara karatun littafin ka ji haka ne ko in ya faɗi magana sai yace saboda Allah ya ce annabi ya ce littafi kaza shafi kaza aya kaza aya kaza dan Allah menene laifin Nasiruddin al-Albani amma wai laifin shi dan menene ya kusanto da mutane sunna annabi sallallahu alaihi wasallama a dan lokaci ka dan zakai karatu kai ma ka zama malami su kuma mafi yawancin malamai din nan yan bid'a mugaye ne so suke malanta ta tabbata gare su kadai da ƴaƴansu ba za su karantar da mutane addinin musulunci ba sai su saka ƴaƴansu a daka fi ta dura musu karatu na musulunci fi ta tura su kasan Masar suna yo karatun Qur'ani suna yo karatuttuka na ilmomi ƴaƴan jahilan gari kuma sai malaman gari sai su ba su fatawa akan fi ta kidan mandiri ko ba abin da ke faruwa kenan ba saboda haka sai kaga cewa ƴaƴan manyan malamai din sun yi karatu ƴaƴan manyan jahilai sune manyan ƴan iska kuma a cikin gari ka gwada da kyau ka gani da ido na adalci ka kalli wannan matsalar ka gani gashi nan ƴaƴansu suke karatun ashifa suke fasara ƴaƴansu suke tafsiri ƴaƴansu suke ja musu baki ƴaƴan jahilai fa sai a dafa musu dankali garwa guda su fito su ci ta dukan kirji wai akwai falala to wai laifin da Nasiruddin Al-Albani yake nan, in ba haka ba dan me ɗan ɗariƙa suna faɗa da Nasiruddin Al-Albani, kai kuma ka je ahlus sunna ne, dan uwanka ne ahlus sunna, kai kuma dan me zaka ce ɗan ɗariƙa faɗa da shi, kai ma ɗan ɗariƙa ne kenan. Ka karanta littafin mana ka ga abin da ke ciki, sai ka ce kada a karanta, kuka karanta Jawahirul Ma'ani, kuke karanta Bible, kuke karanta littafin Shi'a, jama'a ka karanta inda za a zo a ce maka Al-Qur'ani gaba ɗayan shi shirka ne, ka karanta wannan, ka gano, ka bayyana mutane cewa sharri ne, dan me ba za ka zo ka karanta inda za a ce Allah ya ce Annabi ya ce ba, laifin me aka yi maka? Dan Allah ka tsaya ka auna imaninka tsakaninka da Allah, kana da imani kuwa a ce Allah ya ce Annabi ya ce, ka ji zuciyarka ta yi zafi, amma a kawo maka ra'ayin wani sai ka ji zuciyarka ta yi haske, dan Allah ka auna imaninka. Anya akwai bambanci tsakaninka da kafiran Makka waɗanda Allah yake cewa wa idza zukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, in aka ambaci Allah, aka yabi Allah, aka faɗi Allah, aka yi bayani akan shari'a Allah shi kadai, aka ce bai da abokin tarayya, sai hankalin waɗanda ba su yarda da lahira ba duk sai tashi. Wa idza zukira alladhina min dunihim idza hum yastabshirun, in aka faɗi wani wanda ba Allah ba, aka yabi wani wanda ba manzon Allah ba, sai ka ji ana ta albishir, yau karatu yayi daɗi, yau wa'azi an faɗi falala, yau alhamdulillah, gobe mu ne a sahun gaba. Dalili wai an faɗi abin da ransa yake so, amma laifi dan me aka ce Allah ya ce Annabi ya ce? Bun gane wannan da kyau ku? To shine dai littafin Albani din ne, gashi muka sa muke karanta, kowa ya ji babu koyo mu a cikin aqidar mu, ba abin da ake koyowa, komai za a bayyana maka shi ɗaya bayan ɗaya insha Allah. Al-mas'alatul hadiya ashar, mas'ala ta 11 yace wal wasiyatul ja'ira batilatun marduda, yace haka kuma mummunar ainihin wasiya ita ma shari'ar musulunci ta bata ta kuma ta tunkuɗe ta, liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, saboda manzon Allah yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, wanda duk ya kago wani abu a cikin wannan al'amari namu na musulunci wanda ba shi a cikin musulunci din, to an tunkuɗe mishi wannan abu ba a karbe shi ba. Akhrajahu ash-shaykhani fi sahihayhima, Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi a cikin ingantattun littafansu, wa Ahmad da Imam Ahmad wa ghayruhum da waɗansu kuma ainihin malamai din da sun fitar da wannan hadisi. Wanzur lahu al-irwa'a, yace ka duba irwa'ul ghalil lamba ta 88, zaka ga ainihin bayani akan wannan hadisi. To mecece wasiya din ainihin wato ja'ira? Ita ce ka zo mutuwa kana da wani abu mai daraja, sai ka aini kamar kana da zobe na zinare, sai ka haɗiye shi wai ka yi wa ‘ya’yanka mugunta. Mun gane wannan? Ko kuma kana da bayi, sai ka kama waɗannan bayi naka duk sai ka ‘yanta su, wai ka yi wa ‘ya’yanka mugunta. Ko kuma kana da tantabaru, kana zuwa za ka mutu kana fa, sai duk sai ka buɗe musu kejin duk su fice, wai ‘ya’yan su asara, saboda dai wai mugunta. Aka ce to wannan duk sai a kamo su a dawo da su, kowa ya kama na magada ne a dawo da su. Wani hadisi Imran ibn Husayn anna rajulan a'taqa inda mautihi sittata rajula lam yakun lahu malun ghayruhum fa ja'a warathatuhu min al-a'rabi fa akhbaru rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama bima sana' fa qala awa fa'ala dhalik qala law alimna in sha'a Allahu ma sallayna alayhi قال فاقرا بينهم فاعتق منهم اثنين ورد اربعه في الرق اخرجه احمد ومسلم بنحوه وكذا الطحاوي والبيهقي وغيرهم والزياده لمسلم واحمد في روايه يتي كما ابنده يسا مكا تي يين ايرن wannan wasiya ka zo mutuwa ka yantar da bayinka din nan saboda kai wa ƴaƴanka mugunta abinda yasa muka ce haramun ne. Wali hadithi Imran ibn Husayn, haka saboda hadithin Imran dan Husayn, Imran yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anna rajulan, wani mutum ataqa inda mautihi sittata rajula, da yazo mutuwa sai yantar da bayi guda shida, yana da bayi guda shida sai yantar da su, ma'ana mutane, jam'i ne na ainihin rajul ko kuma rijil, kafafuwa, ma'ana sai cire musu ainihin igiyar bauta. Lam yakun lahu malun ghayruhum, idan ba waɗannan bayi ba da ya yantar da wata dukiya, ita kenan kuma ya yantar da ita, yayi me kenan? Yayi mugunta. Faja'a warathatuhu min al-a'rabi, sai magadan shi daga cikin mutanen kauye, magadan nashi ƴaƴa ko makamantan su, mutan kauye ne, sai suka zo fa akhbaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai suka bayo manzon Allah labari bima sana'a, suka ce ga abin da baban mu yayi, wanda kai mishi sallah rana kaza din nan, ya yantar da bayan shi, mu kuma muna kauye ne, sai da muka zo sannan muka ji labarin abu. Qala, sai manzon Allah yace awa fa'ala zalika, yanzu ya aikata haka, da yazo mutuwa din ashe sai da yantar da bayan shi. Qala, sai annabi yace law alimna insha Allah ma sallaina alaihi, da Allah ya sa mun san yayi wannan mugun aiki da zai mutu, da ba mu yi mishi sallah ba, ashe wannan abu haramun ne. Abin da zai sa manzon Allah yake da a ce na san ko Allah ya sanarshe ni akan kaza naka, da ban yi maka sallah ba, wannan abu mugun abu ne. Qala, sai an asimi riwaya Imran yace fa aqra'a bainahum, sai annabi ya qura'a a tsakanin su. A wata riwaya aka ce sai aka kasa su kashi uku, dama su shida ne bayin, sai aka kasa su uku bi kenan ko, fa ataqa minhum ithnaini, sai qura'a ta fada kan guda biyu, waradda arba'atan sirriki, qura'a ta fada akan guda biyu cewa su sun yantu sun zama ƴaƴa, waɗannan guda hudu kuma sai suka ainihin dawo cikin bauta, su za a gada kenan. Ma'ana an kasa su kashi uku, to sai a yi ƙuri'a gwargwadon yadda hanyar ƙuri'a ɗin ta kama. Ƙuri'a ba caca ba ce, matsala ana rikici a kan kaza, sai a zo sai a yi ƙuri'a. Mun fahimci wannan ko? Ai, a al'adar Bahaushe in ya auro mace ya sake auro wata daga baya, in zai kai ɗaya maka sai fara kai uwar gidan, dama haka ake ko? Kaga ba rikici daga baya sai kai amarya ko? To sai zama kaya aure biyu a rana ɗaya, wace ce uwar gida, wace ce amarya? Kuma za ka kai su maka, kuma guda ɗaya kake da halin ka kai, ɗaya kuma sai baɗi, to ya za ka yi? Duk wanda ka kai wance za ta ce ai na san tsakaninmu da kai dama, to indin rana ɗaya ka ɗaura wurin aka kawo su ba, wanda ta riga gida ai biyar da kai sai sun darge ka, to shine sai shari'a musulunci ta kawo maka hanya, ya za ka yi? Sai ka ainihin rubuta tafiya Makka a takarda ɓari ɗaya ka nannaɗe, zaman gida ɗaya sai ka ɓari ka nannaɗe, sai ka jefar ka ce ku ɗauka, ko ki ɗauka wa kanki zaman gida ko ki ɗauka wa kanki tafiya, shikenan. To duk wanda ta ɗauka shikenan, sai a ce to yaya, sai ta buɗe zaman gida sai a ce ki zauna, ke ki ta wankin kashi na yara da wanke-wanke da abin nan, Allah ya kai mu lafiya an samu hali ki tafi, ke kuma wance kin ɗauka ci shikenan, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u, sai ki tafi. To ƙuri'a ɗin ta halatta, har tafiya idan za ka yi kana da mata guda hudu, za ka yi tafiya yadda kuɗin motar nan ya yi tsada, za ka tafi Lagos ko Maiduguri, kuma kana son ka tafi da guda ɗaya, ka tafi ne kai zaman wata biyu ko uku, kuma gauro ga mata guda hudu a gidan, kana son ka tafi da guda ɗaya. Idan ka tafi da uwar gidan, duk waɗannan amare sai su ce ai dama mu an auro mu ne mu zama bayi, in ka janye amarya guda ɗaya ka tafi da ita, sauran su sai dama mu an gaji da mu, duk yadda kai da su, wamin haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil, duk yadda kai sai sun zarge ka sai kai ƙuri'a kenan ko? To haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake, in zai tafi sai ƙuri'a tsakanin matan shi, sai ƙuri'a ta fito akan wancan sai a tafi da ita, ke kuma in ƙuri'a ta fito akan ki, kika yi nasara ki gode wa Allah, kake ɗauka wai son ki ne ake yi, a'a Allah ne ya baki, ke kuma in ƙuri'a ta fito yau kin faɗi, gobe kin faɗi, jibi kin faɗi, ki ɗauka haka, ka kuma ki tafi malam mai tsubu ko malam mai duba ki ce ke bakin jinin ki yayi yawa a duniyan nan, a duba miki, ba wani abu, tsautsayi ne kawai ya faɗa kanki. Mun fahimci wannan da kyau ko? To shine sai ainihin yace fa aqra'a bainahum, sai ya qura'a a tsakanin su, fa ataqa minhum ithnaini, sai ya yantar da guda biyu, wa radda arba'atan sirriq, guda hudu kuma sai ainihin ya koma da su, suka zama bayi, sai zama su ne ƴaƴan za su gada kenan, waɗancan kuma Allah ya taimake su sun samu shiga cikin ƴanci. Akhrajahu Ahmad, Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin Al-Musnad mujalladi na 4 shafi na 446, wa Muslimun bi nahwihi, Muslim ma ya fitar da irin wannan hadisi, wa kaza Tahawi, haka Tahawi ma ya fitar da irin wannan hadisi, wal Baihaqi wa ghayruhum, haka Al-Baihaqi da wasu malaman da su fitar da wannan hadisi, wa ziyadatu li muslimin, ƙari din da aka samu ai a tsakiya za ga wani ƙari da ya kewaye shi da kausi da yake lam yakul lahu malun ghayruhum, ko in ba su ba bai da wata dukiya, to sauran malaman ba su ruwaito wannan ƙarin ba, Muslim ne ya ruwaito. Wa Ahmad, da Imam Ahmad shi riwayatin a cikin wata riwaya tashi ma'ana Imam Ahmad ko dai zan yana da riwaya biyu ko sama da haka to a cikin ɗaya daga cikin riwayoyin ya fito da wannan ƙarin shi ma Muslim ma ya fitar da shi mun fahimci wannan ko to kadi don haka ka ji tsoron Allah in ka zo mutuwa kakkai zalunci wajen wasiyarka wani ɗanka ne jininka ne halal ɗinka ko wancan matarka ce ta halal ka ce ka a bata gado ko ka a bashi ko ka fifita wani duk kakkai haka haka kuma malamai suka ce da a ce zai zama kana da wani zobe na zinari ko wani abu mai daraja sai ka zo mutuwa wai saboda mugunta sai ka haɗiye kana mutuwa sai a kira mahauci za a kira ko likita sai a girmama ka a kira likita ai ko sai zo ya fede mana kai tsaf sai a ciro waɗannan zinari sannan a yi maka ɗinki kaga ka ja ka tafi da maho ka tafi da faci kai ka wulakanta kanka wannan ba musulma bane shi yasa a shar'ance idan ainihin mace ta mutu da haƙorin makaɗin nan sai a cire shi ba a kai ta kabari da shi don wannan haƙorin makka zinare ne kuɗi ne yaya za a je a binne kuɗi a ƙasa laifi ne sai ka ce sai a cire shi za mu zo za mu tattauna haka haka da mace za ta cire da za ta mutu da ɗaya a cikinta aka ga ɗan na motsi za mu zo mu karanta duk a nan gaban kai haƙuri duk matsalolin jana'iza jazakumullahu khairan Albani ya kawo mana su za a zo sai a ce a tsaga ainihin cikin nata sai a ciro ɗan nata matuƙar an san yana da rai to shine sai ya ce walamma kana al-ghalibu ala kathirin minan nasi fi hadha zaman al-ibtida'a fi dinihim wala siyama fi ma yata'allaqu bil janaiz kana min al-wajib an yusiya al-muslimu an yujahhaza wa yudfana ala sunnati amalan bi qawlihi ta'ala يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ولذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك والاثار عنهم بما ذكرنا كثيرا فلا باس من الاقتصار على بعضها الف عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه ألهدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم والبيهقي وغيرهما ب عن أبي بردة قال أوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت قال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرئوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب ولا تجعلن على قبري بناء وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو صالقة أو خارقة قالوا سمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد والبيهقي بهذا التمام وابن ماجه بسند حسن جيم عن حذيفة قال إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النعي أخرجه الترمذي وقال حديث حسن ورواه غيره بنحوه وسيأتي في النعي وفي الباب آثار أخرى تأتي في المسألة السابعة والأربعين ولما سبق قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز ويؤكد الأهد بذلك فحفظ الله الشيخ الألباني إيه المسألة الثانية عشر مسألة تقوم شابيو ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداء في دينهم يا يندي زما مطي يوان تمتاني أغالب ونن زماني سن أينهن شغا تكن بلاء بدعاء تكن الدين نسو أكوى الديني أما كما غا بدعاء تكن الدين الناس ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز ballantane ma abin da ke da alaka da jana'iza musamman abin da yake da alaka da jana'iza ai akwai bid'o'i da dama ko to shine yace to tunda haka ne kana min alwajibi yana daga cikin wajibi an yusiyal muslimu muslimi yayi wasiya bi an yujahhaza cewa a kintsa shi wa yudfana kuma a ainihin rufe shi ala sunna kamar yadda sunna ta nuna wankan gawa ne likafani ne da sauransu duk sai wasiya akan ayi mishi na sunna shi yasa idan ka tashi rubuta wasiyarka idan da lokaci yau zamu zo zaka ji irin yadda sahabbai suke rubuta wasiyar su zamu zo maka da shi daga cikin littafin al-musannam na Abdul Razzaq bayan ka rubuta wannan sai ka ainihin rubuta wasiyarka cewa gashi duk ayi maka al'amura akan sunna mun fahimci wannan ko to ko an yi maka bid'a bata shafe ka ba kenan amma haka san cewa ana bid'a al'ada kasaku ko angoku sai kai shiru to ka shiga cikin hadari shine yace sai umarni da cewa a kintsa shi a rufe shi kamar yadda sunna ta nuna amalan bi qaulihi ta'ala saboda aiki da magana Allah madaukakin sarki da Allah yace ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku mu'minai ku tsare kanku ko kuma ku kiyaye kanku da iyalanku daga wuta wata irin wuta sai yace naran wata irin wuta ma'ana kamar ka ce shi kanshi Allah da yake bada labarin ta bai santa bane saboda girmama al'amarin tare da cewa Allah ya halicci wutar ya san yadda take amma sai yace naran wata irin wuta ce mai bala'in kuna wa quduhan nasu wal hijara mutane da duwatsu sune makamashinta alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun wannan wuta akwai mala'iku akanta ko kuma a cikinta waɗanda suke ghilazun masu kaurin fushi ne shidadun masu zafin zuciya ne masu tsanani ne dama su daga fushin Allah ma Allah ya halice su kuma su a cikin wutar suke rayuwa Allah yace wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika su ne kawai waɗanda suke ainihin suke azabtar da mutanen wuta din kuma su ba sa jin azaba din saboda su daga fushin Allah Allah ya halice su la ya'suna Allah ma amarahum Allah ba sa sabawa Allah cikin duk abin da Allah ya umarce su idan Allah yace su yi ta dukanka babu banbakin da zai sa su sassauta maka duka kawai suka sani wa yaf'aluna ma yu'maruna kuma suna aikata abin da aka umarce su kai anan duniya an umarce ka kai kaza ka ki ko to sai ainihin Allah yace summa tawaffatu rusuluna wa hum la yufarrituna mala'iku ma za su zo su dauki ranka su ba sa sakaci kai kai sakaci su ba za su yi sakaci ba a can cikin wuta din kai ka ki yin aikin ka anan duniya su za su yi aikin su akan ka wannan cikin suratu tahrim aya ta 6 الشيخ ناصر الدين الألباني ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك سبو دهك صحبا من ذن الله سكيهم وسيا دعينهن تيوا أيمس الأمر جنائزة أبسا سنة والآثار عنهم بما ذكرنا كثيرا يأتي أثري قمد صحبين دنغني دعبن دمكفئين وسيا دسكي قمد سنة تسنى ديوا فلا بأس من الاقتصار على بعضها babu laifi mu takaito akan wasu daga cikin su kaga albani babban malami ne saboda kasancewar shi babban malami ne yana da zurfin kafa a cikin ilimin hadisi bai ce wal ahadithu anhum ba saboda maganganun sahabbai ne da ayyukan su magana da aikin sahabi ba a cewa hadisi sai a ce asari amma an sahabi yace annabi ya ce sai a ce hadisi ko mun fahimta shine kaji ya ce wal asar ai babban malami ne muhaddisi kuma ala ragami an fil haqidin فلا باس من الاقتصار على بعضها ناصر الدين الالباني yace ai babu laifi mu kawo wasu daga cikin irin wasiyoyin da sahabbai suke yi ko to amma kuma ga lokaci mu kuma ya kure mana mu kuma sai mu ce insha Allah ta'ala gobe in Allah madaukakin sarki ya kai mu da rai da lafiya mu ma zamu zo ainihin sai mu karasa ainihin wannan a karatu din insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk